Amurka na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger, sai ta Alpha Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraron mu, barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yajin aikin da ma'aikatan jihar Niger suka tsunduma sakamakon zabtare musu kashi 40 na albashi. Matasa a Filato sun farka don neman damawa da su a sha'anin mulki. A Jamhuriyar Niger, an kaddamar da kamfen din yaki da cin zarafin mata da yara a Damagaram. Kome wasu 'yan arewa maso gabar ke cewa ne kan lamuran tsaro. Kazalika muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka. Da farko a saurari labarin duniya daga Washington DC.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Babban jami'in gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka kan batutuwan bayanan sirri na tsaro na kashedi ma kasar China yana mai bayyana gwamnatin China mai mazauni a Beijing da zama barazana mafi muni ga yancin dan adam da kuma tsarin demokaradiyya tun bayan yakin duniya na biyu. Wannan gargadin daga director sashin tafi da bayanan sirri na Amurka John Ratcliffe ba shine irinsa na farko daga wani babban jami'in sashin bayanan sirri ko kuma jami'an tsaro waɗanda an ɗau shekaru suna ta gargadin cewa faɗaɗuwa da harkokin tattalin arziki da na sojin China ke yi na kunshe da wata barazana mai yawaita ga Amurka. To amma wannan kiran na baya-bayan nan na a ɗau mataki kamar shine mafi tsanani. China na shiri ne don lokacin da aka samu duk wata arangama tsakaninta da Amurka. Abinda Radcliffe ya rubuta kenan a sashen rubuta ra'ayi a jaridar Wall Street Journal da aka buga jiya Alhamis. Ya kara da cewa ya kamata Amurka ma ta shirya. Ana jiran Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya fadada majalisar kolin kasar ta yadda za ta hada da mambobin majalisar gamayyar Dakarun SRF wacce hadaka ce da kungiyoyin yan tawaye wadda ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati. Yanzu majalisar za ta karu daga mai ministoci 20 zuwa mai ministoci 26. Ba a faɗi sunayen sabbin ministocin ba ko. To amma ana kyautata zaton za a ɗau wannan matakin cikin 'yan kwanaki. A cewar gamayyar Dakarun FFC wadda wata babbar haɗaka ce ta ƙungiyoyin farar hula da 'yan tawaye na Sudan. A wani taro na ba sabon ba a birnin Khartoum ranar Laraba, mambobin haɗakar 'yan adawar sun ce ya kamata Hamdok ya ci gaba da zama Prime Minister a tsawon watanni 39 na lokacin shirin canza gwamnati. An dora ma Hamdok alhakin jagorantar kasar ta Sudan zuwa cimma cikakken zaman lafiya da gyare-gyaren tsarin tattalin arziki da kuma hawa kan tafarkin demokaradiyya mai dorewa. Kisar gillar mai ilimin kimiyyar makamin nukiliyar kasar Iran Mohsin Fakhrizadeh da wasu da ba a san ko su waye ba suka yi a makon jiya shine na baya-bayan nan a kashe-kashen da aka tsara da zammar rutsawa da jigajigan shirin nukiliyar Iran. Tun daga shekara ta 2007 an kashe manyan masu ilimin kimiyyar nukiliyar kasar Iran 6, sannan an raunata guda a wasu al'amura masu ɗaure kai. A kusan dukkan lamurran gwamnatin kasar Iran na zargin Isra'ila da kuma Amurka. Jami'an gwamnatin kasar Isra'ila ba su amince ko ƙaryata zargin ba. To amma jami'an gwamnatin Amurka sun ce sam kasar su bata taka wata rawa ba a waɗannan kashe-kashen. Can baya a ranar 17 ga watan Yuni shekara ta 2012, ministan harkokin bayanan sirri na Iran na lokacin Haidar Moslehi ya yi shelar kamun wasu mutane 20 da ake zargi da kashe Ahmad Roshan. Ya zargi hukumomin leken asirin Amurka ta CIA da Mossad ta Isra'ila da MI6 ta Burtaniya da kai harin. Jami'an gwamnatocin Burtaniya da Amurka sun ce san babu ruwan kasashensu, amma jami'an gwamnatin Isra'ila sun yi gum. Ma'aikatar shari'ar Amurka na tattaunawa kan wata yarjejeniya da lauyoyin shugabar sashen kuɗi na kamfanin sadarwa na Huawei Meng Wanzhou ta yadda za ta iya komawa ƙasar China daga ƙasar Canada, a cewar wata majiya mai masaniya game da batun tattaunawa tsakanin lauyoyin Mian da ma'aikatar shari'ar ta Amurka ta kan kama ne bayan zaben shugaban kasar Amurka a cewar majiyar. To amma har yanzu babu haske game da irin yarjejeniyar da za a iya cimma. Mian dai ba ta ganin ta aikata wani rashin daidai, kuma ba ta da niyyar amsa cewa ta aikata wani abu alhalin ko ba gaskiya bane a cewar majiyar. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar shari'ar ta Amurka ta maka kamfanin sada zumunta na Facebook kotu saboda zargin yana nuna bambanci ma ma'aikatansa 'yan asalin Amurka tare kuma da ɗauko ma'aikata daga ƙasashen waje masu arha a maimakon 'yan ƙasar. Da dama daga cikin ma'aikatan wucin gadi da kamfanin na Facebook ya baiwa aikin dindindin 'yan ƙasashen waje ne. Ma'aikatar shari'ar ta kuma yi zargin cewa kamfanin na Facebook ya ki baiwa Amurkawa da suka cancanta guraben ayyuka wajen 2,600 masu albashin kimanin $156,000. Wannan matakin na zuwa ne bayan shafe shekaru 2 da aka yi ana binciken tsarin ɗaukar ma'aikata a kamfanin na Facebook a cewar jaridar New York Times. A ƙarshe, shawarar da gwamnatin Hong Kong ta yanke ta jefa wasu 'yan raji uku kurkuku saboda shirya wani gangami ba tare da izini ba ta gamu da caccaka daga wasu jigajigan 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka. Ranar Laraba, 'yan rajin demokaradiyyar Hong Kong Joshua Wong, Agnes Cho da Ivan Lam sun samu hukuncin ɗauri saboda shirya wata zanga-zanga da suka yi a wajen headquarter 'yan sandan Hong Kong a gundumar Wanchai a watan Yuni shekara ta 2019. Wong ya samu ɗaurin watanni 13 da rabi bayan da ya amsa laifinsa na ingiza mutane da kuma tada jama'a ba tare da izini ba. Cho ya samu ɗaurin watanni 10 saboda ingiza mutane da kuma shiga zanga-zangar, a yayin da shi kuma Lam ya samu ɗaurin watanni 7 saboda ingiza mutane da kuma shiga zanga-zanga.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Za mu fara ne da rahoton Mustapha Nasiru Batsari kan tsunduma yajin aiki da ma'aikatan gwamnatin jihar Neja suka yi. Ma'aikatan sun ɗau matakin ne bayan zaftare musu kashi 40 na albashinsu.
Kungiyar kwadagon jihar Neja dai ta ce ta ɗauki matakin tafiya yajin aikin ne a sakamakon zaftare masu kashi 40 na daga cikin albashin watan Nuwamban nan da ya gabata da kuma rashin biyan albashin watan Oktoba ga ma'aikatan ƙananan hukumomi. Comrade Yakubu Garba shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger.
A ƙananan hukumomi na jihar Niger gabaki daya a watan 10 babu wanda ya samu kokwandala albashi. Domin ba su wa'adi cewa idan ba a zo an zona ba to gaskiya wannan yajin aikin ba za a janye ta ba sai mun tabbatar mun samu mafita a cikin wannan al'amarin. A bangaren ita gwamnatin jihar Niger a watan 6 akwai kuɗin da suka yanke wa ma'aikata kaso 30 tun nuna ƙarfin iko ne suka yi wannan abin. Domin san mu ji yajin aiki aka ce muna mu haƙura to baicin an yi suka ce cikin wata uku insha Allah za su biya mu wannan abin da haƙin da suka cire na kaso 30. To yau na wata 5 biya wannan haƙin ba sai suka sake kuma ɗiba kaso 40 a cikin kudin ma'aikata. To kaga a nan wurin nan muna ganin cewa ainihin ƙarfi iko ake so a nuna ba ana so an nuna adalci ba.
Na'am, to amma su gwamnati na cewa an samu matsalan kuɗi ne ba su da kuɗi ne ba ku yadda ba su da kuɗin bane.
Ba mu yadda ba su da kuɗin ba saboda idan mutum ya ce maka bai da kuɗi sai daina yana harkan kuɗi. To kaga a nan babu ba za ka ce ba za ka yi da cewa bai da kuɗi ba.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce matsalar rashin kuɗi ne ya haifar da hakan amma tana kokarin shawo kan ma'aikatan, inji kwamishinan labarai na jihar Niger Honorable Sani Idris.
Muna samun kuɗi daga gwamnatin tarayya kuma a cikin 'yan lokutan nan kullum abin sai tsara ƙasa yake. Wannan karon sai abin ya kai matuƙa kasancewar muna fama da wasu al'amura irin su harkan tsaro da sauransu wanda suka addabi mu da dole. To dalilin wannan ne a wannan wata da abin ya kai gargara dole muka fara tuntuɓar su jagororin ma'aikata wato kungiyar ma'aikata mu tabbatar da cewa saboda su fahimci halin da muke.
Haka zalika gwamnatin jihar Niger ta bayar da sanarwar zaftare kashi 40 na masu riƙe da mukaman siyasa kuma su ba za a mayar masu da sauran kuɗaɗen ba nan gaba kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Kungiyoyin matasa a garin Jos sun gudanar da taron tattaunawa kan yadda za su sami damar adama da su a harkokin gudanar da mulki. Shugaban kungiyar Voices da ta shirya taron Planang Yaktal ta ce taken taron nasu shine matasa da siyasa. Sun kuma nemo ƙwararru ne su ba su shawarwari kan yadda za su gane cewa lokaci ya wuce da 'yan siyasa za su yi amfani da su su manta da su bayan nasara. Ga rahoton Zainab Babaji.
Shugaban kungiyar Voices Planang Yaktal ta ce taken taron nasu shine matasa da siyasa, inda suka nemi ƙwararru su ba su shawarwari ta yadda za su gane cewa lokaci ya wuce da 'yan siyasa za su rika amfani da su ba tare da ba su guraben ba da tasu gudunmowa ba. Na tambaye ta ko matasan sun shirya don jagoranci a Najeriya.
Akwai wanda sun shirya, kuma na ce za su iya jawo wanda ba su shirya ba mu tafi tare. Ai, ana fara wani abu daga wani wuri ne, don tsofaffin mun da suna wurin ba wai sun karɓi mulkin akan shirye suke ba, su ma sun koya ne. So yanzu inda su suka yi mistake nasu, mu za mu iya gyarawa daga wannan wuri sai mu ci gaba.
Shi ma Abdul Hafiz Abdul Aliyu daga unguwar Rimijos ya ce abubuwan da suka faru a 'yan kwanakin nan sun nuna cewa matasa sun fara shiri don shiga harkokin shugabanci a kasar.
Saboda idan kika duba zaki ga cewa sun yi kokari a dan wannan kwanakin na cewa gwamnati ta tsaida sasde matasa suka ta zanga-zanga. Dole ne mu ajje kabilanci da addinanci da bangaranci guri daya. Mu zubar da hate speech da muke a social media da zage-zage da banbadanci. Abin da ya kamata mu lura da shi shine waye yake ya kamata ya zo gina kasar nan.
Mr. Andrew Gogwim dake aiki a gidan radio da television na Unity dake garin Jos yace idan matasa sun goya wa 'yan uwansu mata sa baya nan da shekaru kalilan za su sami guraben mulki.
Inda muke samun damuwa yanzu kenan, ku wani sosai shine ya samu shiga. Amma in mun duba yadda za mu samu ɗaya daga cikin mu, biyu daga cikin su, ruga sun fara samun shiga, mu mara musu baya. Nan da nan su iyayenmu da su ruga su yayi ba dukansu ne sun bace ba. Za mu fara mu retire nasu kadan-kadan, mu muna samun shiga.
Malam Salis Abdulsalam da ya gabatar da kasida a wurin taron ya ba da shawarwari ne da za su kawo sauye-sauye masu inganci a kasar.
Iyaye ba su taimaka musu ba. Abubuwan da suka shafi gwamnati ma ba su taimaka musu ba. Yau a matashi sai ya bawa shi malaminsa cin hansi, ta fannin addini kuma ƙara raba su ake yi. Aikin jina ba da misali, a wasu unguwanninmu din iyaye ba su san gurin da yaransu suke ma kwana ba. Yara masu kalilan shekaru har da 'yan mata, duk wannan abubuwan ba ya shiryar da su yadda za su iya karɓi mulki. Dole a rungumi addinai daban-daban. Za mu ci gaba da maimaita irin wannan abubuwan saboda a yi gyara.
Sauran waɗanda suka gudanar da kasida a wurin taron sun ba da shawarwarin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ya addabi Najeriya da samar da ingantaccen ilimi wa matasa don ba su damar tunkarar ƙalubalen da Najeriya ke fuskanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A jamhuriyar Niger, hukumar kula da kyautata rayuwar mata da yara ƙanana ta tashi da kamfen ɗin yaƙi da cin zarafin mata da yaran Adama Garam. Ga rahoton Tamar Abari.
Yanzu haka dai hukumomi da ƙungiyoyi na duniya na faɗika tashin ganin an ciwo kan matsalar. Mustapha Bara, jami'i a ma'aikatar da ke kula da kyautata rayuwar mata da yara ƙanana.
Bana abinda muka samu a cikin raskonan mu, yaran da suka shiga cikin matsaloli wanda har muka buɗa musu takardu dosiye kenan, mun samu yaro 9,810 wanda suka shigo suka biyo ta kanmu. Mun kasa su gida uku. Akwai yaran da muke cema wanda ake musgu nama, abinda ya shahe ko a ihe su a yadda, ko abinda ya shahe armandole ko fadi.
Babbar matsalar da aka fi cin karo da ita dai shine fadi.
Daga sabo shekara zuwa watan Oktoba mun samu wajen yaro 124 wanda sun fuskanci abinda ya shahi fadi. Yara kankana maza an samu yaro 6, sannan mun samu cikin 'yan mata 118 wanda su fadi ne aka musu. Rashin kula na uwaye shi ma nan mun samu wajen yaro 92 suka biyo ta hannunmu, yaro 55 a bangaren maza, sannan yarinya 37.
Ma'aikatar ba ta tsaya akan yaran da ke nan Niger ba. Inji Mustapha Bara.
Bangaren yara da aka koro da wanda suka fito daga Nigeria, mun samu wajen yaro 737 wanda suka shigo cikin hannunmu.
ma'aikatar na daukan nauyin wa'annan yara ko su sada su da iyalansu ko kuma dai su sama musu mafita.
Sannan abin da ya shahi yara masu tabarada su kuma mun samu 2,123 kenan, a takaice mun samu yaro dai 9,810 suka biyo ta hannunmu wanda muka buɗa ma takarda. Akwai kuma yaran da wanda su sun biyo ta kanmu mai matsalar bata kai wanda sai an tsaya an buɗe takarda ba ko abin ya kai gidan juju.
Ita ma dai kungiyar SOS Violence Pet Ofam mai kula da yaki da musguna ma yara da mata na taka rawa a cikin irin musgunawar da ake yi wa waɗannan yara, cewar shugaban kungiyar Hajiya Ummadin.
Yara suna da yanci, kuma mu a jihar da magaram abinda muka yi lura da shi, abinda muka yi samun koke-koke a kungiyar mu SOS shine yaɗe da ake ma yara. Muna yin da abu da ake cewa waye kai, kamar cikin ekol muna yi, kamar cikin unguwa muna hira da mutane cewa su lura su gani yanzu abu ne da yayi yawa. Sai in ce ko da ake yin shi ba a faɗi ne waye kai bai yawa ba, uwaye suna jin kumya, ƴan uwa suna jin kumya, su mutu su ce an maɗiya ta ko jika ta haka. To ina ga da kumyar da take sawa ne ake rirhewa sai ake ga kamar babu shi. Yanzu ko kai ya waye in an yi ana fitowa a faɗi a bar ɓoyewa.
Labari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
Dan majalisar wakilan tarayya daga jihar Taraba Kasimu Mai Gari ya ce yankin arewa maso gabar ya shaida irin matakan tsaro da sauyi da aka samu da zuwan gwamnatin shugaba Buhari daga shekara ta 2015 zuwa bana. Mai gari wanda yake magana a wata tattaunawar muhawara kan tsaro mai darasin ko kanwar rashin tsaro jace tsakanin gwamnatin PDP da APC, ya ce gabanin zuwan shugaba Buhari mutane ba sa iya zuwa masallaci ko shiga kasuwa a natse saboda yiwuwar kai hari ko tashin bom.
Don akwai lokacin da aka kai shekara 5 ba a yi jam'in magariba Isha da Asuba a Borno State ba, da jihar Borno da Yobe da bangaren Adamawa. Diga nan baka isa ka tashi ka kai Maiduguri rana guda ba. A nan gadan Numan muna kai awa 6 ko 7 checkpoint na kan gada. Ba za mu ce Allah wadai gaba ɗaya ba, gaskiya mu kai haka wato mun yi wa Allah butulci, sannan kuma shi shugaban ƙasa ba mu mara adalci ba. Waɗannan shugabannin tsaro na yanzu sun shigo da hasaka, sun yi kokari, sun yi nasu iya rawar da za su iya takawa. Amma yanzu sun gaji, basira su ta kare, ba su da wani sauran abin da za su iya tabukawa ɗan Najeriya. Shi yasa muke kira da a canza su, a kawo wani sabon zubi, su kuma su zo su irin nasu rawan mu gani.
Da yake kalubalantar mai gari mai sharhi kan lamuran yau da kullum Bashir Baba ya ce ba marabar dambe da fada kan tabarbarewar tsaro a lokacin baya da yanzu.
Talakan Najeriya ya daina neman gwamnatin Najeriya ta yi masa hanya, ya daina neman gwamnati ta samar ma ƴaƴansa makarantu. Abin da dan Najeriya yake cewa shine gwamnati ta yi wa Allah ta yi wa annabinsa ta yi abin duk da take iyawa dan ya samu ya zauna lafiya, ba tare da an kashe shi ba, ba tare da an yanka shi ba, ba tare da an sace shi an tafi daji da shi ana karɓar kuɗin fansa ba. Nan bala'i da me yake kama.
Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Hassan Maina Kaina da shirin mu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tare zabar mari a jihar Borno inda mayakan Boko Haram suka yi kisan gilla ga wasu manoman shinkafa.
Ana lafika ji aka ce mutane 43 da suka rasu. Amma da na zo nan ban san na cewa ya kai sabai ba wanda ya san adadin su yanzu za a fita da su. Mun ba su hakuri. Komai abin da zai hafa musu daga Allah ne yake.
Gunda sun tara din idan sun fita da su za su ce za su yi musu tambaya. Duk wanda an fita da shi sai a yanka shi.
Ko yanka suka dinga
yanka ne, yanka gaba ɗaya, yanka rago ne.
Idan har Allah ya kaddara cewa gwamnati fa za ta dauka mataki, to ta dauki mataki kan mutanen nan. Amma ana musu wasa da hankali.
To madalla wakilinmu a Maiduguri Haruna Dodo Biyo ya je garin na zubar mare kuma ya tattauna da wasu mutanen garin.
Mutanen
mu suna zuwa aikin da suke zuwa kuma suna neman abinci ne
a gonakinsu.
To mutanen mu sun tafi da yawa a cikin aiki din bugun shinkafa, to shine sai suka hadu da su sai suka tara su suka ce ba za su yi musu komai ba. Haka din da aka yi sun sa sun ji suna kakkama su a kwashebe
nan, kwashebe din da nan zubar mare.
nisan shi yake?
Eh to nisan daga kilomita 10.
Yaushe wannan abin ya faru?
Eh to lokacin da abin nan ya faru
tun da safe ne
suka fara. Tun da safe tun jiya suka fara har zuwa
jiya Asabar kenan.
Eh jiya Asabar. To suna musu wayo suna cewa ba za su taba su ba. To a cikin haka ashe duk wanda sun tara din idan sun fita da su za su ce za su yi musu tambaya duk wanda an fita da shi sai a yanka shi.
O yanka suka ringa
yanka ne yanka gaba ɗaya yankan rago ne
suka. Sunan wanda yanzu wanda suke kunci nan wanda aka yanka.
Mun samu
44.
Eh yanzu haka ma akwai saura kuma ana neman su kuma ba a samu ba. Ka gane ko?
Ani bari wannan mai yin bayani. Sunan malamin.
Sunana Nura Musa.
Sai ma mazonin wannan garin da
bari. Eh masaurin.
Su da ga ma abin da ya faru.
To abin da yake faruwa dai a takaice mutanen mu suna wajen aikin shinkafa jiya Allah da ikon sa misalin karfe 5 na safe ko da rana ta fara dagowa sai suka fita ajeji duk inda suka ganku sai suke kuzo suna da magana
a gona suka dinga sai
sai a gona ne suka dinga samun su suna aikin shinkafa suke kuzo kuna da magana sai suna sa cikin garin kwashere suna tattara su a wani gida bayan sun gama tattara su sai a dinga ciro ku da daya ana zuwa da su suna musu yankan rawo
kin har suka yanke yau mutane masu
suka yanke kimanin mutum 43 yanzu an samu an dauko mutum 33 daga ciki
ya sunanka
sunana Yusuf Muhammad
me ya faru ne da waɗannan mutane
ranar talata da ta wuce sojoji sun shiga wani gari da ake cewa Karkud dake garin hukumar Mafa to shine a lokacin sai suka hadu da yaran to sai suka yi wuta tsakanin su amma ba a samu an kashe kowa daga ciki ba ko jikkatar to daga nan kuma shine sai suka ga yaran cewa da Allah ya kaddar cewa an taba musu wani to da in suka zo za su yi banda kunne banda hure ma'ana za su yi kamme gwadawa bi
su yaran ke nasiya
ba da haka su yaran suka fada haka to kuma gashi da aka zo mutane sun kwanta da hankalin su sun je suna aiki sai suka je wani guri da ake cewa danguwa shi kuma shi ma na karamar hukumar Mafa ne yana karamar a wannan yankin rukan Kwashebe to daga nan shine sai suka dinga tattara mutane suka zo suka tara su a cikin garin Kwashebe din to anan ne suka samu suka zo suka yanka mutum akalla dai wanzuwan da aka kawo nan mutum 34 42 wanda aka kawo nan gurin to da safen nan kuma an ce akwai sauran mutane amma su wannan ban gansu ba wanda na gani kenan to sannan kuma mu abinda muke kuka da shi kuma muke ƙara kira ga gwamnati idan har Allah ya kaddara cewa gwamnati fa za ta dauka mataki to ta dauki mataki kan mutanen nan amma ana musu wasa da hankali su bu su bar talaka ba wannan abun yana tar mana da hankali
an ce gabar ma bayan kashewar mutane sun biyu wasu gonaki sun kona ga san wannan batun
eh gware gaske sun kona gonaki bayan kuma sun kona gonakin ma har suna bin shinkafa dake cikin mashin ko amalancin shanu da aka sa za su sa buhu su farka su watsar da wannan shinkafa zahiri wannan ta faru
sannan kallon wannan abun ne ganin cewa bayan sun kashe mutane kuma a ce suna barna ta dukiyar mutane
to wannan abun muna kallon shi ta sigogi guda biyu ne ta siga ta farko shine kamar cewa laifin duka ya tattaru ya kuma akan hukuma ne ta yadda muke kallon wannan abu saboda ita hukuma ta fi karfin kowa a kasar nan ita take da damar da za ta dauki mataki ta yaki kowa amma kuma an zira ido ana kallon shi kuma talaka bai da matakin da zai dauka sannan shi kuma talaka an takura shi ana ganin kamar cewa shi da shi yake hada baki yake wannan abu sannan kuma dole ce take sa talaka je wannan gurin ba saboda gaba kura ba ya isa yaki ne saboda in ka zauna gida baka da abin da zaka ci in ka je jejin nan ka dawo kuma ka shiga tuhuma sannan su in ka hadu da su kuma ba sa sauci waya kuɗi dole za su karbi a gurin ka to kaga wannan dole talaka zai shiga uku to dan haka dan Allah in dai akwai da hukuma za ta yi to muna kiranta dan Allah ta dauki matakin gaggawa dan Allah da annabi ta magance mana wannan lamari saboda wallahi mun shiga uku dan muna cikin fitina fadatta fitina billahi lillahi
yawa ya sunanka
sunana Muhammad Sami Ali
na'am to za ka ga mana abin da yawa kana ta kai kira
da fari dai wannan abin da yazo abin alhini ne kuma abin wanda ya dama al'umma da dama al'umma ne talakawa suka tafi neman abincin su ma wa isu baki ne sun zo daga Kebbi State Sokoto wasu mutanen yankin Zamfara duk al'umma ne suka taru suka neman halaliyar su sannan wannan abin da ya faru a jeji sun yaudara al'umma ne da yaudara sun tara mutane ne a cikin gida tunanin da idan an gan suna gashi da mutane amma
har dama kuna haɗuwa da su
a al'umma da dama suna haɗuwa su amma bisa firgici saboda shi duk inda dan ta'adda yake ba shi da yarda
mutane komai
eh to kasan zama da mugu a cikin al'umma sai dai hakuri amma duk abin da yake faru mu muna da roƙon gwamnati ta duba wannan al'amuran da yake faruwa ta dubiye mu da idan tausayi al'umma da aka kashe mana yanzu ci gaba ne akwai baki su zo sannan aka san wannan abin da yake ta faruwa a wannan location namu din muna jin baki cikin wannan abin da yake faruwa ko wani bako ba zai so ya zo nan yankin ba da sunan wannan abin zai zo ya nemi kuɗi ko zai nemi abinci sannan kuma da fari abubuwan da yake faruwa gwamnatin kasar nan da gwamnatin jihar Barno State ta taimaka mana sauran irin sanatocin mu su sa ido akan wannan fitintunin su taimaka wa al'umma talakawa mun sa Allah Allah shine shi jagoran mu shine shugaba a garin mu shine mai tausayi a garin mu amma shugaban mu su ma su ma tausaya mana da duk abin da yake faruwa sai an samu shi jaji shugaban jajirce shi wanda su tausaya al'umma saboda shi shugaba shi yake duba bayansa kuma abun wanda yake faruwa a kasar nan mu abun yana damu sannan ga education namu gashi da abincin wanda muke fama har an kokona muna a tausaya muna
gwamnatin jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulun wanda ya jagoranci sallar jana'iza na mamatan daga bisani yayi karin bayani
dukkan mu mutanen Borno ko wajen dadi abin da ya faru ba mun zama musu tabiya mun zama ba su hakuri alal hakika ja aka ce mutane 43 da suka rasu amma da na zo nan don su zana cewa ya kai safai ba wanda ya san adadin su yanzu za a fita da yansu mun ba su hakuri komai abin da zai faru sai daga Allah ne yake kuma kwanan nan mun sha magana cewa mutane mu sun ji suna kokari amma har yanzu da muke kira a taro mu samu haɗin kai da kasancewa da kasan kyauro da mutanen kasan waje a tabbatar cewa wayannan mun je mun same su a wuraren da suke fama ba zai yiwu ba yanzu mutane mun tsira cikin mawuyacin hali in ka zanna a gari yunwa zai kashe ka dole ka ci ka kai noma in ka fita noma kuma za a bakwaran zai kashe ka dole ne in ba mu samu lafiya dajin ba garin ba zai taba zama lafiya ba tashi hankali bai tashi.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubanin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu dake Maiduguri Haruna Dauda Biyu Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya.
Yanzu lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A ranar Laraba 28 ga watan Oktoba, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta tuhumi wasu mutane takwas da hada baki don yin aiki a Amurka a matsayin haramtattun jami'an jamhuriyar jama'ar China ko PRP a takaice. Waɗanda ake zargin cewa suna sa ido tare da bibiya da cin zarafi har ma da tarsasawa 'yan ƙasar China mazauna Amurka a wani bangare na shirin da ake kira Operation Fox Hunt don ƙoƙarin tilasta mu waɗannan mutane su koma ƙasar China. Biyar daga cikin mutanen da ake zargi an kama su a Amurka, sauran mutane ukun ba a san inda suke ba. Da waɗannan tuhuman, in ji mataimakin babban lauyan tsaron ƙasa John Dimas, mun juye shirin China na Operation Fox Hunt a kanta. Yanzu mafarautan sun zama abin da ake farauta ko masu bi sun koma ana binsu. Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI a takaice Christopher Ray ya bayyana a taron manema labarai abin da ke faruwa ga masu shirin Fox Hunt shine harin waɗanda suka ki komawa China.
Their family members both here in the United States and in China have been threatened and coerced, and those back in China have even been arrested for leverage.
Yace an yi wa dangin su a nan Amurka da China barazana da tirsasawa, kuma waɗanda suka koma China har ma an kama su don su ba da kuɗi. Waɗannan ba ayyuka da muke tsammanin fitowa daga wata ƙasa mai ma'ana ba ne. Wannan kamar wani abu ne da muke tsammani daga ƙungiyar masu aikata laifuka. Shirin Fox Hunt wani yunƙuri ne na mayar da duniya ba bisa tsari ba da ake gudanarwa ƙarƙashin shugabancin jami'an gwamnatin China. Dabarun China ɗin sun haɗa da sanya ido da tirsasawa, kuma ana zargin waɗanda ake tuhumar sun shiga cikin lamuran da ba sa bisa ƙa'idar doka wajen tilastawa mutanen da China ke iƙirarin sun aikata laifuka na tattalin arziki ko wani laifi na daban wajen komawa China. Matakan da Amurka ke ɗauka ba sa nufin ana yi ne domin mutanen China ko Amurkawa 'yan asalin China, in ji daraktan FBI Ray. Damuwar mu ita ce aikata laifukan da gwamnatin China jam'iyyar Communist China suka yi. Hukumar FBI da ƙawayenta a duk faɗin gwamnatin Amurka za su tuhumi gwamnatin China tare da kare mazauna Amurka daga waɗannan ayyukan rashin mutunci a cikin iyakokin Amurka. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka, ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.